WDAA a sashen Hausa na muryar Amurka. Matan da ya gabata mun ji masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu inda ya mana bayanin cewa ba kasafin kuɗi ne ke sa tsadar kaya ba. Karancin abin da ake saya shine yake sa tsadar kaya. Yau za mu tashi ne a inda zai gaya mana yadda za mu sani in akwai yawan abinci ko babu. Gabata Yusha'u Aliyu.
In ga abinci za ki ji ana ta ce miki akwai abinci, manoma su ce akwai abinci, amma ba wanda ya taba gaya miki yawan mutanen kasan. Abinda nake yawan fada, in kana so ka san akwai abinci ko ba abinci, duk anguwan da kake ka duba yawan abincin da ke anguwan ake siyarwa, sai kuma ka duba magindantan da ke wurin, a ba kowa karfin ya sai abincin ya je a ci, ka gani in za ka ga abincin
zai zama ya kare.
Zai kare saboda shi kuma karewan shi zai sake daga farashi, kamar ka je kasuwa ne manoma sun kawo tumatir ana siye shi, shikenan farashi zai canza sai kuma ya sake taruwa. Amma abin da yake a kasafin kuɗin nan, wata uku ban jin zai gabatar da yawan kuɗin da za a nemo su kuma a kace su. Wannan a gane cewa ba wai kawai ga kuɗi ka kaje bane, kuɗaɗen nan dama fito da su ake yi, nemo su ake yi, a shirya su. Amma idan bashi yayi yawa, abin da yasa ni ba na son bashi yayi yawa shine cewa ba zai yi ka ɗauki trillion tara kana sabi 7.7 kana sabisin kuɗin bashi ba kuma ka tsara. Wannan abin in ka ɗauki wannan trillion tara kusan sama da kashi 80 na sababbin kuɗi da kake samarwa kuma kana samar da su kana mika su, waɗannan abubuwa su ne abin kula. Kuma dole ne in ka bigi jaki ka bigi taiki. Kuma wannan halin da ake ciki na ƙasar nan wanda ya sa waɗannan hawan farashi, mutanen ƙasar da manomansu da masu kiwonsu da kowa da kowa, sai mun yadda mu zauna lafiya, shi ne abin da zai fara tabbatar mana da arzikinmu. Kuma idan ba mu nemi mu zauna lafiya ba, muka zama maƙiyan junanmu haka kawai. Wasu kuma na ziga mu, ana cewa kana da wani hujja ka kashe wani. Ba ka da hujja. Ko a wace irin al'ada ne, ko wace irin addini ne, ko wani irin matsayi ne, su da kuma gwamnati ta san cewa talakawan nan ba a ƙididdiga da muka yi yau da National Bureau of Statistics mun caccake su, amma suna aiki sun samar da kiyasi na jajircewan 'yan Najeriya a cikin shekaru 14 daga 2014 zuwa 2024. An gudanar da ƙididdiga na magidanta 5,000 na yadda kuɗinsu ya canza, kazansu ya canza, kazansu da kazansu ya canza. Amma a ciki sai da na gaya ma Bureau of Statistics cewa ai a cikin wannan duk ƙididdigan da kuke na kuɗaɗen shigan mutane, sai kun duba kuɗaɗen da gwamnatoci suka kashe da na tarayya da na ƙananan hukumomi da yanda aka tafiyar da gwamnatoci domin a samar da wani matsaya na sanin me ake kashe ma gwamnati, su kuma talakawa me suke kashewa a kasuwa. Saboda abin da zai daidaita farashi ya raba arziki shine wannan farashin. Kuma tsaron abinci da duk muke magana, duk duniya ana tsaron abinci ne, ba wai noma shi kaɗai ba. Duk duniya akwai ƙaryar da aka gina ma mutane cewa dole mu noma abin da za mu ci. Wannan ƙarya ne. Ƙasar China ta fi ko ina noman shinkafa a duniya, ta fi kuma kowa shigar da shinkafa. Ƙasar America ke binta gudun noma kuma ita ta fi kowa shigarwa. Wannan a gane cewa babu wani dabara akan cewa dole abin da za ka noma sai ka samu. Wannan tashar da kake saurare ba Radio Nigeria Kaduna ba ne, Radio Murya Amurka ne, kuma shi ka yarda da shi, kuma shi kake samun shi, kuma nan ne ake tatsa gaskiya ga dan majalisa, yana ji yana gani, ana faɗa mishi abin da aka ga dama a gaban mutane, kuma ya haƙura tsohon speaker, ya haƙura yana ansa tambayoyi, ba za ka same shi a gidan rediyon ka ba. Saboda haka mu gane ga mai sarauta, shi kuma ya tsaya yana kare talakawa, kuma haka ake son mai sarauta ya daina ma kallon gwamnati. Saboda da malami da mai sarauta ran da suka kuma kare gwamnati, to an shiga uku.
Mun gode kwarai. Bari mu fara, kada a ce na yi son kai. Gaskiya zan fara da mace ‘yar uwata. E, ta riga ku Hajiya Sa’adatu Ahmed Bustani, bari mu ji tambayarki ko kuma shawara in kina da ita.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar shawaran da nake so in bayar, Allah ji ɗan wazirin Kano lokacin da yake bayanin kan cewa zamanin iyaye da kakanni gyaɗa da audiga ba a san harkan batun mai ba, da shi ake komai da komai a ƙasar nan hankali a kwance. Amma da aka zo aka shiga wannan harkar fetur hankalin ya shiga, kuma gaskiya dan maliki kan cewa wanda suke ba da bashin nan a lokacin da suka san kan cewa ba za a iya biya ba, za su kawo dokokin da suke so kuma dole a yi. To ka gani kuma ai ba daɗi, ƴaƴa da jikoki za su tashi a cikin wani yanayi haka. Da maganan kuma tsaro, muna yara in zaki tuna 77 wani abu, Umar Mesaji a Jos Bature kawai ya nuna wa makami, amma aka zo aka daddaure shi aka harbe shi yo amma ya kai ga mutum da mutum sai ya kashe mutum makauci ya ga kowa da makauci dan makaucin sa aka shi sai ki ji magana ya kwanta shi to ubangiji Allah ya sa ai maganin wannan al'amarin tun daga honorable anan wurin Allah ya ubangiji ya sa za su shiga da wannan shawarata wa Allah ya sa
to bidin ba Dr. Kabir shi kuma mu ji tashi
da farko dai zan yabawa VOA na shirye irin waɗannan taruruka a zauran su tambaya ta farko sai dan sharhi da zan yi akan abin da mai tattalin arziki ya faɗa shin mun ci gaba da daukar shikenan har ƙarshen duniya ina so sani saboda a bayanin da ka mana ka kawo mana tarihin Najeriya da tattalin arzikin Najeriya tunda muka samu yanci wanda na tsira da marigayi Professor Sule Bello wanda masanin tarihi ne ina mai tambaya wata rana nace Professor me yasa muke samun matsaloli a Najeriya abin da ya fara ce mu yace Kabiru duk matsalolin Najeriya na tattalin arziki na ilimi na zamantakewa na rashin tsaro yace mun ba za su taba magantuwa ba a Najeriya saboda shugabanninmu da masu tsara dokokinmu ba su dauki tarihi da muhimmanci ba duk wanda yake da tarihi mai tattalin arziki ya kawo mana tarihi yanda da tattalin arzikin mu yake su saddauna sun ci bashi ya suka magance wannan so sai ce mun duk wani shugaba da bai san tarihi ba ya dinga kaucewa kenan mutane sun dinga shiga wahala yace shi yasa kaga a arewa ma ya ban misali yace mun fi shiga matsaloli a Najeriya saboda shugabanninmu su ba su damu da tarihi ba abinda kawai dame su ya za a yi shugabanci saboda haka zan yi kira ga shugabanni da Allah mu koma mu dauki kundi mu duba yaya su saddauna da suka ci bashin nan ta yaya suka biya a lokacin akwai sana'o'in mu na gargajiya akwai noma idan ka je can kudu akwai koko in ka je wayannan akwai manja gyada kowa ya san Kano ana yi to shugabannin mu su yanzu sun manta suna ganin kawai ya za a samu kudi nan take a ci a koma ga tarihi kuma abin na ƙara lalacewa kullun ne Hajiya Madina yanzu ba a koyar da tarihi fa a secondary ya suka yi da gadan da muke da isa kowa ya san guntuwa da sauransu an daina koyar da tarihi so ina fata shugabannin mu za su koma su ga ya shugabannin baya suka magance tattalin arzikin mu saboda mu yi nasara anan gaba
yawa wannan yayi daidai zamu koma wajen injiniya Magadi Muhammad Yaya
Assalamu alaikum. Na farko dai ina wa VOA godiya da a ce kafofin na cikin gida suna yadda VOA suke yi da sauran kafofi na waje da alal hakika wannan hali da ake na cin hanci da rashawa a Najeriya da tintin ya zama tarihi amma babban bakin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado saboda ba a hukunci misali da a ce bangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba amma babban bakin ciki shugabanni da kan gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da local government har da what level ya zama musu ado saboda ba a hukunci misali da a ce bangaren judiciary suna amfani da sandarsu akan duk wanda ya laifi wallahi ba za a rinka aikata abin da ake aikatawa ba misali ba Najeriya ba ba America ba ba France ba ba Germany ba ba Japan ba duk a duniya koda trillion nawa zaka iya samuwa in ba za ka yi kokari ka tare aljihun yoyunsu ba to Allah liga ba za su maka amfani ba mun san cewa a Najeriya bangaren custom NIMASA port authority illa revenue suna na bijin kokari wajen samu kudi amma a cikin rashin sa'a waɗanda ake tsorawa alhakin tattara amanonin kasar wallahi ko Allah ne ba sa tsoro ko son zuciyarsu ne sai su kauda san Najeriya su kauda san kasar su kauda future generation of generation da za su zo san cewa bashi in ta hau mutane ba ku da kuke raye ba sama da kashi 60 zuwa 70 na younger generation ne waɗanda suke shekara 35 40 zuwa 80 suna constituting kasa da kashi 25/30 to bayan kun tafi an gadarwa waɗanda ba su zo ba bashi sana laƙiƙa ba a musu adalci ba kuma ubangiji ba zai sanya albarka akan duka abubuwan da za ku yi ba
waɗannan bayanai na injiniya Magadi Muhammad Yaya za mu dakata a yau sai mun kungobe za mu tsora a madadin Nasiru Adamu Elhataya da ya gudanar da mahalarta zauren sai ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Mandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda da huta lafiya